Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17, 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Ranar yau Laraba, 20 ga watan Nuwamba, 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, kamar yadda kuka ji a cikin shirye-shiryenmu, za mu kawo muku ci gaban wani bangare na taron da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda aka tattauna akan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel. Har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun Kamaru, sai kuma sakonnin da kuke bar mana a kan na'urar tarho. Amma duk kafin nan, sai bayan kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. An kwashe lokaci mai tsawon gaske a Washington a jiya Talata wurin sauraren bahasi da kwamitin majalisar wakilai mai binciken tsiri shugaba Donald Trump ya yi, wanda ya kai sama da sa'o'i 11. Mambobin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai sun saurari masu ba da bahasi guda hudu. Uku daga cikinsu sun saurari kira da Trump ya yi wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kai tsaye, yayin da yake tambayar Zelensky ya binciki mai neman yi wa Democrat takara Joe Biden. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, kwararre akan harkokin Ukraine a sashen tsaro na fadar White House, ya ce wayar da Trump ya yi bai kamata ba kuma ba daidai ba ne. Sai dai Vindman ya ce bukatar Trump na binciken Biden ba ta da alaka da wata manufa da za ta shafi harkokin tsaron Amurka, kana kuma ba shi cikin abubuwa da aka shirya. Trump zai tattauna da Zelensky a wannan hira wayar da suka yi kafin ma a yi kiran. Kungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wanda aka gudanar a faɗin ƙasar tun daga ranar Juma'a, lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata gagarumar zanga-zangar Iran shekaru biyu da suka shuɗe su huɗu. A wata hira da ya yi da sashen fashin na muryar Amurka, wani mai bincike dan asalin Iran a kungiyar kare haƙƙin bil'adama da take birnin London, Rahab Harain, ya ce Amnesty ta tabbatar da jami'an tsaron sun kashe mutane 106 ne bisa ga bayanan shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta da kuma rahotanni daga 'yan Iran masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ke gudun hijira. Wata sanarwa da Amnesty ta fitar na cewa an tattara waɗannan alƙaluman ne a garuruwa da birane 21 wanda aka gudanar da zanga-zangan, inda abin ya fi tsamari ko wasu birane ne guda 5 da suke yammacin ƙasar. Sashin fashin na muryar Amurka shi ma ya tabbatar da an kashe akalla masu zanga-zanga guda 7 a wasu harbe-harbe da jami'an tsaron Iran suka yi a ranar Asabar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin jiragen sama na Habasha da Kenya da suka hada da Ethiopian Airlines da kuma Kenya Airlines sun yi barazanar dakatar da jigila zuwa filin saukar jiragen ƙasa da ƙasa na Juba saboda yawan satar jakuna na matafiya. Bayan wata ganawar majalisar ministoci a ranar Juma'a, mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makwe ya ce kamfanin jiragen sama guda 2 sun fada wa gwamnatin aniyarsu na dakatar da jigila zuwa babban birnin Sudan ta Kudu saboda yawan sace wato jakukunan fasinjoji da ake yi a nan Juba. Sai dai jiragen ba su bada takaimammen lokacin da za su daina aiki a kasar ba. Manajin Director na filin saukan jiragen saman kasa da kasa na Juba, Kel Cole, ya ce ya ji wannan zargin daga wani ma'aikaci kuma yana shirin ganawa da shugabannin kamfanonin jiragen saman domin tattaunawa akan wannan batu. Daga ƙarshe jami'an tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaron Amurka suna kimanta tasiri da ayyukan soji da Turkiya ta yi a arewa maso gabashin Siriya da matakan da Amurka ke ɗauka da ma matakai da wasu ƙasashen suke ɗauka da kuma yanda yake shafan ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar IS. Munanan sakamako na ayyukan soji da Turkiya ta yi zai baiwa wannan ƙungiyar IS dama da kuma lokaci da za ta ƙara faɗaɗa ƙarfinta ta kai hare-hare da za su auna wasu ƙasashen yammacin duniya, a cewar hukumar tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaron Amurka. Turkiya ta fara kai farmaki ta sama da kuma ƙasa ne a cikin watan da ya gabata bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarni janye sojojin kundin bala na Amurka da suka kai kimanin 50 daga wasu sassa, yana mai cewa manufar wannan mataki ne gyara yankin iyakar domin ayyukan 'yan ta'adda.
Babai Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a cikin shirye-shiryenmu, taron da sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda aka tattauna akan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su. Taron ya samu halartar jami'an tsaro, shugabannin addini da 'yan gwagwarmaya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin Abujan. Wani ɗan gwagwarmaya wanda ya halarci taron, wato Igwe Martins, ya ce:
"Bana so mu gama wannan meeting ba sa sare da za a ci gaba. Like implementation. Tun da VOA sun kira mu, ina so ku bude irin box kamar haka. Wasu lokaci masalan mu muna jin tsoron fada gaskiya. Kuma daga baya rashin fadan gaskiya zai shafe kowa. Ku bude kamar Voice of American box. Ni ne na farkon da zan zo gobe in ce ga pastor da ya ce in kana zuwa ba sai ka mutu ba. Ga address na shi. Ada kama shi. Bamuce kare ci gaba da wazi, amma a canja ana mutuwa saboda ko uwa shi ya mutu ko kakan shi ya mutu. So a canja duk da haka za kawo malami. Akwai malam da sun zo a Jigawa, Sule Lamido ya kore shi, ya ce ku je ku bude wani wuri ba a Jigawa ba, saboda ni ma fadan Kano ne. Ka kira su ka san su, an san da ina so ka gaya mu kenan. Ka san su, in baka so ka zo ka sa sunan su a cikin kare, ma ka sa sunan ka, ka ce ga laifin da suna yi. Now inda muna so mu bari ma gwamnati komai, we will never succeed. Bari mu baka wani misali. Ina zuwa hanyar Kaduna, an barayi sun rufa a Katare, na je mota na shiga cikin Katare, na ce sojoji sun rufe hanya, sun ce mana mai gida ba soja ba ne, barayi ne suna aiki yau. Daga cikin wurin an samu labarin ranar da suna yin aiki, lokacin da suna yin aiki, daga wurin zaga gani labarin da za a kama su. Mun rage ma gwamnati aiki. Wani ya tambaye ni anan, ya ce mai nini na fada na magana wannan mutum taran da aka sace. Now ya kamata bu hankula, komi zai shafe Kano. Ya bai shafe Jigawa ba, da ba su da miliyan kamar goma. Komi zai shafe. Akwai lokacin da wani abu ya faru a Onitsha, sabon gari ya kone, aka ce reappraisal attack, amma ba reappraisal attack ba ne, kawai dai a kuskure kasuwa ya shiga wuta. You understand? So ya kamata mu tashi asiye, one mu san cewar bayan siyasa mu faɗan Najeriya ne. Then we should work and make sure that not everybody ba kowa zai zama Buhari fa, kai fa Buhari a sangaya fa. Ya kamata mu tashi asiye mu gaya kan mu gaskiya, ko kai waye ne, ko kai waye Kirista ne, ko Muslim ne. Hausan farkon da na ji a Hausa shi ne watala na fasai labarin.
Madalla, kafin mu ci gaba, ku ci gaba da shakata da wannan waka. Madalla, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 2:12 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya fara kawo muku batun wata matashiya mai suna Fatima Nuhu, wadda ta zargi wani babban lauya wanda ya nuna sha'awa a wurinta, amma daga bisani sai juna biyu ya shigo kafin a shafa Fatiha. Ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Suna na Sarfil Hashim Bulan. Ba tare da bata lokaci ba, shirin ciki da gaskiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Fatima. Kafin daga bisani, mu ji daga bakin yayan Fatima wanda shine ya dauki dukkan nauyinta tunda ta dauke ciki har zuwa saukarta. Sannan kuma mu ji abin da shi wanda ake zargi da aikata wannan lamari zai ce. Ga dai ci gaban hirar.
Kin san dama daga farkon daukan juna biyu akan yi kaman wata tara ne da kwanaki kafin a samu aihu. Ya ake yi, ya kika ki ka aihu?
Ha, asibiti na aihu. Yaya ne ma ya kai ni, shi ya ta jigila da ni. Ha, asibiti na aihu, asibitin Durumi 2, wani private haka. Har dai irin da suka ce na yi karama kan za mu operation, a lokacin da suka ce bari dai za su yayyanka ni, irin su kakkara ni. Shikenan sai na ce irin suka kakkara ni dai na daidai ne na kai like 1 week a cikin asibiti. Duk dai haka zo aka biya wannan, yaya zo ya biya wannan kuɗin. Ya biya wannan kuɗin, da ya biya wannan kuɗin, yaro ya tashi. Ina nan ina ta raini.
Ma'ana dai da kai nasarar sai kika samu bayan dumata kai kika aihu lafiya.
Eh, da na aihu lafiya, ina kai yaron rigakafi, ina kai shi kowane asibiti, kowane ina kai shi asibiti. Sai suka ce mu a lokacin ma ba sa yin rigakafi a wannan gurin, in zo nan area 2. A nan ne suke yin rigakafi na yara. Sai na zo gurin, da na tashi na zo gurin. Har a gurin masu na ce, suka ce wannan dan waye ne na dauko. Sai nake cewa wannan yaro na ne mana. Suka ce kai wannan yaro katuwa ka yaron ki ne? Nace eh, kware kuwa yaro na ne.
duk lokacin har kika aikun nan ina shi wannan barista da kika ce barista Lema din nan ya zo ya same ki lokacin
bai same ni ba bai so ma mu hadu da shi kwata kwata bai so ma mu hadu da shi kwata kwata bai so kwata kwata ma mu hadu da shi in na kira shi ya ce mun yana Kaduna ko yana hanyar Zaria zai tafi Sokoto ko yana wani guri irin da irin maganganu hakan nan da yake gaya mu har sun ka dina sai zo ya bata da ya bata sai nazo na ga motan da yake dauka na muke fita da shi da na ga motan Ministry of Justice Sokoto sai na dauki na rubuta namba na sai na ce dan Allah kun san wane kaza sai suka ce mun sun san shi amma yana Imo State sai na rubuta number waya na da bai sani ba da na rubuta number waya na da bai sani ba sai ya duk ya ci gaba da kiran layi na sai ya ce amma I'm sorry ina yana Imo State zai shigo Abuja idan ya shigo Abuja zai kira ni yana shigowa Abuja ya zo da kwana uku kullum sai ya kira ni a lokacin sai yake ce mun to in zo in same shi a daidai drumstick na garki shi yana tsallake muna opposite din wannan plaza nan da yake kallon drumstick ni da Aisha sai muka tsallaka muka ganshi a gurin yana tsaye sai yake cewa ai Tima kece dama ai na san kece wai dama na san kece mirin da ya dinga magana sai ya dauke ni sai ya tafi da ni hotel da ya dauke ni ya tafi da ni hotel a Otaku ina gaggaya masa nace gashi ga maganan yace sai yake tambaya na ina ne kika kai yaro sai nace yaro baya nan baya Abuja yaro ya riga da yaro baya Abuja amma ni gani nan ina gurin yaya na sai yake ce mu sai duk in yazo daidai drumstick din nan sai dinga kira na in ya fito daga wannan hotel din sai dinga kira ni sai ce ayya tima kina ina kizo garki daidai guri kaza ko gurin mai shayi kizo mu hadu a gurin sai yake ce mun in yi hakuri har na kama hanya na mike daga drumstick na ki bin layin gidanmu sai na mike straight sai na mike titin garkin nan sai ya bini ya ja kawata ya bini yake ban hakuri yake cewa in yi hakuri in rike yaron nan Rike yaro yace kowane Allah kowane wata zai dinga turo da kuɗi sai nake cewa to ba masala yaje yanki ticket din shi ya tafi Sokoto nace kai ya kira ni yace mun gashi na airport ya sauka lafiya nace ya yaran ka sai yace mun lafiya lau suna nan lafiya yara suna lafiya nace to alhamdulillah nace to ka gayar mun da su shikenan sai ke cewa baki turo da account number da na gaya miki ba ko kin manta ne sai nace ban manta ba na ga kaman a gajiye kake karanta kura maka sai na tura masa da account number a lokacin bana receiving alert a waya na bana receiving alert sai irin dai naje banki ban da kudi naje ina checking din banki na sai na ga kudi ya haura 20,000 a cikin account dina sai nace ayya mutum ɗaya nace ga wanda ne magana da shi sai na sendin masa text nace gashi nace na ga sako na gode Allah ya saka da alkhairi kalman da na gaya masa kenan nace na gode sosai muka ci gaba dai da waya
bayan an haifi yaron ya wani suna kuka sa masa
sunan shi Saifullahi
kiki son sunan kika kirkiro kenan
ni na kirkiri sunan shi Saifullahi na sa musu Saifullahi muna tare da shi duk wuya dai duk komai da komai dai ina tare da shi. Sai nake ce masa yaron bai da lafiya.
Tunanin kafin nan lokacin da kika haife shi kin yi tunanin daukar wani mataki kan yaron na rike shi kuma rabuwa da shi, watakila za a wayi gari a ce gaki an ganki da yaro ba a san waye babansa ba.
A lokacin dai yance dai cewa wata kan ma ce min dai in dauke shi jin yadda shi. Sai na ce baran iya yadda shi ba, baran iya wurgar da shi ba.
Wato mana yadda ke tsintar yaran nan, yara dan jinjiri ko jinjira an jefar da su ko wani daji ko wani waje, wata kila samu wasu ana samun su dare wasu kuma rai yayi halinsa.
Sai na ce baran iya yadda shi ba, duk wahalhalu hakan nan dai na dinga shan wahala dai na ci gaba da rike yaron. Sai na samu yaya, sai nake ce masa yaya ka ji abinda wannan mutumin yake cewa. Nace na same shi na gaya masa gaskiyan history dai har boye masa ma. Na gaya masa nace ka ji ga matsalan da ake ciki saboda ban son tona ma kaina asiri. Ko in tona mishi asiri? Ba na son tona masa asiri. Sai na gaya ma yaya nace ka kira shi, ni ina son ya zo shi ya ɗauki yaron shi aure zan yi, aure na ya kusa. Sai ya ki tun daga lokacin bai kara ɗaukan waya na ba. Sai kwanakin baya sai na ɗan canja wani layi, na sa wani layi mai 090 layi na kenan. Sai irin ina chatting da shi, dan ina chatting da shi, sai nake cewa ka ga yaronka ya girma. Sai yake ce mun yace sai na tura masa da pictures nashi da na. Sai nake cewa me yasa baka so a haɗu, me yasa baka so ni da kai mu sake haduwa? Sai yake cewa wallahi. Nace kuma me yasa kai blocking dina? Kai blocking dina WhatsApp? Kai blocking dina? Kai ka sa ni a blacklist? Sai nace me yasa ka sa ni a blacklist? Sai nake ci gaya mu sai wayan ne ai daga wayan shi ne irin dai maganganu hakan nan. Ina kuka ina gaya masa. Nake cewa nace ma aure zan yi, kuma kaga text message dina ba wai baka gani ba, ko da me kake yi kaga text message dina. Na gaya masa haka, sai na abun dai da ya ci karfi na dai sai na gaya ma yaya kawai.
To idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu ji daga bakin yayan Fatima wanda tare suka ziyarci ofishin muryar Amurka da ke Abuja da kuma abin da shi lawayin da ake zargi ke cewa. Yanzu madadin Nasra da Mele Kaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da shirin Ciki da Gaskiya. Yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana Kamaru a gabarci ne.
Zan fara sharhin jaridan mu na wannan mako ne da jaridan Emergence, anda babban labarin ta yake ne da cewar gwamnatin shugaba biya hanjin cikin ta ya fara kaduwa. Kasancewar shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ayyana fitar da kasar jamhuriyar Kamaru daga jerin kasashen nan wanda suke amfanuwa da kungiyar nan ta AGOA. Sai jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru, anda ita kuma ta ce kawunan 'yan siyasan kasar jamhuriyar Kamaru ya fara ɗaukar dumi kasancewar suna neman kujerunsu na shugabannin ƙananan hukumomi da kuma majalisar dokoki na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Economy kuma ta ƙasar Kamaru ta ce gwamnatin Kamaru ta gano wata madakala da ake yi na hada-hada sayar da itace ba bisa ka'ida ba tun shekarar 2004 har zuwa 2018 ɗin nan, wanda gwamnatin ƙasar ta haramta wa masu saye da sayarwa. Jaridar Informa ta ƙasar Kamaru Kamaru ta ce Kabaye Jibrin shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru da kuma Jan Kwete magatakadan jam'iyyar ADPC ko PDM masu mulkin kasar jamhuriyar Kamaru ana ganin cewa sun shirya yin wani magudi a zaben da za a gudanar a watan Febrairu na shekarar baɗi. Jaridar Le Jour kuma tambaya ta yi cewar komai yasa har yanzu gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ba su ko mataimakin shugaban adawan jam'iyyar MSA ba Mamadu Mota wanda yake tsare a gidan yari bayan an yi wa shugaban jam'iyyar tasu Maurice Kanto afuwa. Jaridar Le Metayo ta ce ƴan mata guda uku wanda masu garkuwa suka yi awun gaba da su a birnin Yaounde har yanzu dai babu amo babu labarin su. Jaridar Tribune kuma ta kasar Kamaru ta haska mana cewar kasar Kamaru da kasar Faransa sun sake kulla wata halaka a tsakanin kasashen guda biyu. Sai jaridar Kalara anda ta ce wata kotu ta yankewa wani pasto a garin Banjok daurin shekaru 15 a gidan yari. Jaridar Quotidien kuma ta kasar Kamaru ta fallasa mana cewar ministan kudi na kasar Kamaru Louis Mutaze ya mirwa gwamnatin Amurka kakkausar amsa domin ne ya ce kasar da ake yi daga kungiyar nan ta Agowa. Za mu kammala sharhin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Message anda ta gulmata mana cewar hamshagin dan kasuwar na kasar Faransa Bolloré ya samu nasaran sake karbar hada-hadar da yake yi a babban tashan jirgin ruwa na Benin Douala wanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take samun makudan kudaden shiga bayan ya kwashe shekaru 25 yana gudanar da harkokin wannan tashar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa ta tsakanin Tarantu Najeriya. Ina son yin amfani da wannan rana ko kuma wannan dama da jama'a sun kiyaye ta baya ta lamar baya a duniya baki daya. To gaskiya ne dai aka tsanna mun samu gyara irin wannan sosai da bisbari na gidajen baya ga yaran Tola Tola. Sai dai abin da ya rage gaskiya suna son ya kudin wasu 50-30 muna kila da wanda bai da kudi ne dai tunda ba a san bayan nan a wahili a waje to ko 20 ko 10 kai kuma bai da su zai ba da tunda ba a su bayan nan a zo kamar a Tarantu da gama kaso Tarantu kasuwa ta haɓaka a Afirka ba Najeriya ba ki ba Afirka ma ta sai in ba ta kai to ana kashi gefe gefe da sunan su to amma ina kira ga wanda ke an sa kudin bahaya a Tola Tola din 20 in ma mutum ya gode da shi a bar shi tunda da gwamnati ta ware wannan dan aiki gaba kuma dan ka aika shi a ƙasa dan haka muke kira ga wannan gwamnati ta gyara ka dauko gwamnatin tare da Najeriya da duk sabon kiliya ta ba ta san a wannan abu to muna ƙara ba da goyon bayan in bai kamata a yi da filayen hawan motoci da ta shi duk in bai kamata a yi su a yi su domin a daina wannan bahaya a fili.
Assalamu alaikum muna Hausa a Najeriya America sunana Buhari Yahaya a yau na shigo ne fili ne domin ta shugaban cikin Hausa da Amurka wannan samun wannan kuɗi rage wato a cikin tsakkin kuɗi na addu'a Allah ta shirko wata Allah sa ga wani ya lafiya na gode.
Madalla kafin mu sallama da ku ga Baba Yakubu Makiri da takaitattun labaran duniya.
An kwashe lokaci mai yawan gaske a Washington na jiya Talata wurin sauraren bahasi da kwamitin majalisar wakilai mai binciken tsige shugaba Donald Trump ya yi wanda ya kai sama da sa'o'i 11. Mambobin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa sun saurari masu ba da bahasi guda hudu. Uku daga cikinsu sun saurari kiran da Trump ya yi wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kai tsaye yayin da yake tambayar Zelensky ya binciki mai neman yiwa Democrat takara Joe Biden. Kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adali Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu na hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945 yanzu a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri, ni Zahara Aminu Fage ke cewa kowane lafiya.